بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا حلوة، وأنا جمعتي نرانا الجمعة يومنا رانا 24 ga watan رمضان shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci mai albarka na Ganki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja. A darussan mu na tafsiri na watan azumin Ramadana a wannan shekara ta 1447 muna cikin tafsirin suratul Baqara. Insha Allah yau zan yi darasi ne lambar na 39 kenan. Za mu tashi daga faɗin Allah Maɗaukakin Sarki a aya ta 94 da Allah yake cewa qul in kana lakum darul akhiratu inda Allah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Allah ya sarki yana ci gaba da labarta mana irin wato saba wa shari'ar Allah da Yahudawa suke. Wannan ita ce matsala ta 14 cikin jerengiyar wato kurakurai da nufufukansu. Allah ya ce qul in kanat lakum ad-daru al-akhiratu 'inda Allahi khalisatan min duni an-nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin. Allah ya ce qul ka ce in kanat lakum ad-daru al-akhiratu, idan gidan lahira ya kasance naku ne, inda Allah a wurin Allah khalifatan ku kadai, min dunin nasi kuma bayan sauran mutane, fatamannawul mauta, to ku yi fatan mutuwa, in kuntum sadiqina, inda gaske kuke faɗan wannan magana. Wannan aya tana bayyana mana irin zato na ƙarya da san rai wanda Yahudawa suke iya cewarsu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudati, cewarsu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, cewarsu mu ne ashabul jannati khalisatan lana, ai in ma sun shiga wuta to yan kwanaki ne kaɗan, kwana 7 ko kuma kwana 40 mafi yawa. Suka yi ƙarya suka ce su ne masoya Allah, su ne makusantan shi. Suka sake yin ƙarya suka ce ai su kaɗai ne ma 'yan aljanna. Shi ne Allah yake cewa idan da gaske ne wannan magana da kuke faɗa, to ku ce, ku fito ku ce ya Allah muna so ka kashe mu mu tafi aljanna. Fatamannawul mauta, fasara ta farko kenan, fatamannawul mauta, ku yi fatan mutuwa. Fasara ta biyu Ibn Abbas ya ce fatamannawul mauta li ihdal fariqayn, ku fito ku ce tsakanin ku da musulmai wanda Allah ya fi so to Allah ya kashe shi ya tafi aljanna. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi, walau annal yahuda tamannawul mauta, wallahi inda sun sake sun yi ganganci sun faɗi wannan magana, Annabi yace la ra'au maqa'idahum min an-nar, da Allah ya nuna musu gidajensu a wuta, kuma da wanda yahuda ba zai saurara a duniya ba a rana. Annabi yake cewa walau kharaja alladhina yubaa'iduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna malan wala ahlan, haka nan wadanda aka ce musu su fito ayi mubahara wadanda Allah ya ba mu labari a cikin Ali Imran cewa kuma na hajjaka min ba'di zalika min ba'di ma ja'aka min al-haqqi fa qul ta'alu min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi wa naj'al al-'aqlahi 'ala al-kadhibi Allah ya ce wanda duk ya kafa maka yayi jahiliya da kai bayan gaskiya da ilimi sun riga su zo to kace ya fito da kansa da ƴaƴansa da matansa yazo ayi irenenuwa cewa Allah ya tsine wanda bai da gaskiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da Hassan da Husaini da Fatima da Ali ya lallaba su a cikin wani bargo yace ha kula ai azu bai ga mutanen gidana kuma Yahudawa ku fito da mutanen gidanku ku zo ayi wannan mubara ba su zo ba sai suka ce in muka sake maka yi wannan abin da mutumin nan wala mashi ba to da mun san gaskiya yake to haka nan ma da aka ce fatamannawul mauta Allah ya ce in kun isa ku buɗe baki ku ce Allah muna so tunda dai ni'ima za ku kashe cikin ta a lahira ku buɗe baki ku ce Allah ka kashe mu kuma ta cikin ni'imar nan ba suka ce ina ai ba zai ba ai mun san kawai jayayya mu saboda haka ba su tamannin mutuwa ba ba su kuma yi abinda suke cika baki a kai ba wannan ita ma wannan tamanni din ana kiranta da suna mubahala ita ma kamar yadda aka kira waccan qabiya ta cikin suratu Ali Imran mubahala shine idan an yi wata tattaunawa an yi kikikata an rasa wanda zai gamsu da hujjar wani sai a sha rantsuwa kamar yadda Bahaushe yake cewa ayi alwaki a barwa Allah zai cewa ya Allah tsakanin wani da wani ko tsakanin mai ra'ayi kaza da mai ra'ayi kaza da Allah ka nuna mai gaskiya a tsakanin mu Allah wanda bai da gaskiya Allah ka yi magani wannan ana yin shi ne akan al-umurul ibab manyan manyan abubuwa waɗanda kuma kana da yakinin cewa gaskiya ne 100% ba a yin shi akan wata rigima karama ka ji mutum daga zarar suna rigima akan kiran sallah da za ta fara miran nomi ya ce abokin karawar shi a bai mu bahala ko dan suna rigima akan fadin abin nan mai mai kiran sallah idan mai kiran sallah yana yi ko na bukin dan karamin abu a cikin juzu'iyya da take din wannan ba a kiran mu bahala ba a samu mutane sai mubahala akan wani ba ana yi mubahala ne akan tsakanin addinin musulunci da kafirci misali ko annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wanda yake kareta ta abinda kake da yaki ne gaskiya ce amma magana da magana wani malami ko fikihun wani malami ko tattaunawa da sabanin fahimta tsakanin malami ba a yi mubahala akan wani ku kiyaye ana yi ne akan abinda za ka iya mutuwa akan shi akan abinda ka san cewa babu yadda za a yi hukuncin shi ya canza ne idan kana so ka tabbatar da wani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shi kuma yace a akwai wani wali wanda yake da dama irin ta manzon Allah bayan shi sai da ko kai karshen hujjoji zaka yi mubahala kan wannan don wannan ka san gaskiya ce karatan kamar hasarana ina fata muna gane to wannan ma ana kiran shi da suna mubahala a cikin fakkara da malami suka mishi kun kace muku ya kai annabawa sallallahu alaihi wasallam in kana da kuma dawo al-akhira idan gidan lahira na ku ne inda Allah a wurin Allah khalikatan ku kadai ne dunin lahi ad-darul akhira ana wato al-janna shine aka kira da suna ad-darul akhira duk da yake ba shi kadai ne gida a lahira amma shine dai ya amsa sunan gida wanda a cikin shi akwai abubuwan jin daɗi da natsuwa da abubuwan morewa da iyalai da sauransu kaga wuta ba ta da wannan gidan azaba wato kamar gidan yari da ita ba za a ce maka gidawa sai dai ana kiranta da sunan gida ta gabuzan Allah ka tsare mu daga wuta Allah yake fatamanna wal mota to sai ku kira matsaya daga cikin ɓangarorin guda biyu ku ce Allah ya sai mu mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law tamannatil yahudul mauta lama baqiya ala wajhil ardi yahudiyyun illa ma dabawa fi suratin wannan aya ta yi kama da fadin Allah madaukakin sarki a cikin sutur juma'a da Allah ya kara kalandin dinsa a wajen da Allah yake cewa qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunil lahi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin Allah yake ya ku Yahudawa idan da gaske ne abin da kuke faɗa cewa ku ne majibinta sha'anin Allah banda sauran mutane, to ku yi fatan mutuwa, ku yi fatan Allah ya kashe ku. Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan, da ɗai ba za su taɓa fatan mutuwa. To a fatan mutuwa yana daga cikin abubuwan da a shar'ance malamai suka tattauna a kansu. Shin ya halatta wani musulmi haka kawai wato ya yi fatan mutuwa don ya ji wahalar rayuwa, ko don wani kunci, ko don wata damuwa, ko don daɗewa a duniya, ko don wani nashi ya rasu yana tsananin ƙaunar wani nashi ya gwammace shi ma ya mutu ya tare da shi, ko ya halatta haka? Al'aslu game da haka shine bai halatta ba. Idan kuma har mutum zai yi to akwai sharadi, kamar yadda hadisi ya zo a cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut, kada ɗayan ku yayi fatan mutuwa, li durrin asaba, saboda ya shiga cikin wani kunci. Bayin kana la budda fa'ilan, in ya zama dole sai yayi fatan mutuwa, falyaqul, to ya ba Allah zai ya addu'a yake Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan wa tawaffani in kanat al-wafatu khairan, ya Allah ka raya ni idan rayuwa ce alkhairi gare ni, ya Allah ka kashe ni idan mutuwa ce alkhairi gare ni. Wani na iya kafa hujja ya ce to ai gashi nan alqur'ani ya zo da bayanin Maryam alaiha salam da take cewa ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mantiya, take kai cona ina ma da na mutu gabanin wannan hadisa, gabanin wannan cikin da ya bayyana a jikina, da na zama abinda aka manta da ni tuntun. Gaskiya ne Qur'ani ne wannan, kuma daidai ne abinda ta yi, amma shari'ar wata al'umma ce gabanin mu, ba shari'ar mu bane. Shari'ar mu kuma abinda Allah ya karantar da mu, abinda manzo Allah sai sun ya karantar da mu shine wannan. Dama malamai suka ce shar'u man qablana shar'u lana ma lam yukhalif qa'idatan min shar'i, shari'ar wasu da suka gabata, wasu al'ummi da suka gabata ya halasta ne aiki da ita, matukar bata saba wa abinda mu Allah ya yi mana wahayi ba. To a cikin abinda Allah ya wahayi, a cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, nabi ya ce kada ɗayan ku ya fatan mutuwa, musamman kuma saboda tsawon rayuwa shi ma wani albarka. Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ila yau yana cewa, wancan hadisin da muka karanta yana cikin Sahih Muslim, a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man qala umru wa hasuna amalu, mafi alkhairi a cikin ku shine wanda shekarun shi suka yi tsayi, wanda ya dade a duniya kuma yayi kyakkyawan aiki a cikin rayuwa, wannan ya samu alkhairi. Alkhairin shi ya fi na wanda bai dade a duniya ba, ko da yayi aiki na kwarai, ballantana kuma wanda bai aiki na kwarai ba. To haka ba a so mutum ya dinga fatan mutuwa, sai dai dinga fatan Allah ya ba shi tsawon rai mai albarka, ya dinga fatan Allah ya ba shi dama, in mutumin kirki ne shi ya ci gaba da aikin kirki, in ba mutumin kirki ba ne shi ya samu damar tuba. Ina fatan mun gane, sai Allah ya ci mene.
وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
Kun ga anan ba kamar yadda ya faɗa cikin fasal Juma'a, sun ya ce wala yatamannawnahu abad, nan kuma walan yatamannawhu abad, da ɗai faufau ba za su taɓa fatan mutuwa ba. Bima qaddamat aydihim, saboda irin kasassaɓar da suka aikata, sun san irin laifukan da suka yi. Wallahu alimun bizzalim, Allah shi ya fi kowa sanin azzalimai. Haka can ma cikin suratu Al-Juma'a Allah ya ce wallahu alimun bizzalim, domin duk magana ce iri ɗaya a kan Yahudawa. Yahudawa sun kasance mutane masu wanda suka fi kowa cikin mutuwa, da haka suke da suka fi kowa cikin zaman duniya, duk abin da za su yi duniyar su ta gyaru da shi suke yi, ba su da wasa da gyara duniya. Kamar da Allah Maɗaukakin Sarki ya mutu take a wurare daban-daban, Allah ya ce alamuna zahiran min al-hayati dunya, sun san shige da fice da lagwar rayuwar duniya, sun tsara ta yadda ya kamata, fiye da yadda ya kamata. in kaga yadda suke tsara rayuwa yadda suke tsara burane yadda suke tsara tattalin arziki yadda suke tsara harkokin tsaro kamar da za a bi duniyar nan duk wanda ya tsaya zuwa wani gari wanda yake na kafire ne yahudawa suke ba da wannan labarin yadda suka dauki duniya to kamar iyakacin rayuwar su kenan kiyanan in ya illa hayatun dunya namutu wa nahya to dan Allah ya tabbatar mana da wannan al'ada da tunani na shine ba sa san mutuwa ko kada Allah ya ce Allah ya tabbatar da cewa to da sanin Allah har sanin Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati kuma za ka same su sun suka fi kowa kwaɗayin rayuwa wa minan ladina ashraku kai su suka fi ma maguzawa wannan aqfun jiz'i ne ala kull kuma waɗannan maguzawa su ma wani sashi ne na mutane bayan da Allah ya ce sani sun fi kowa cikin mutane kwaɗayin rayuwar duniya na cewa a kan rayuwar duniya sai ya ce wa minan ladina ashraku sun ma fi mushrikai waɗannan da suke mutum gumaka ƙurayshawa da sauran kafirai Allah ya ce ya waddu ahadun ɗaya daga cikinsu su yahudawa yana fatan lauyu wa ammaru alfasana zai so a ce ya rayu shekara Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi an al-abab min al-abab kuma in ma zai rayu shekara dubu ba za ka tsira ta da shi daga gaba Allah ba ayyu amr ku da rayu shekara dubu wallahu basirun bima ya'malu Allah ya san abin da suke aikata wannan aya tana gaya mana sha'anin yahudawa game da tsananin san rayuwar duniya wanda ɗayan su zai fata inda ba zai yi shekara dubu da damuwa shi za ka mai da muka ambata suke da naciya a kan rayuwa suke kawo tsare-tsare wanda za su hana su mutuwa a tunaninsu yanzu a ƙasa irin ta isra'ila kusan rabin ƙasar za ka samu cewa underground mutane da yawa a ƙarƙashin ƙasa suke rayuwa suna koye asibitoci da makarantu da ma'aikatan gwamnati da wuraren da ake wada sha'anin mulki duka cikin ƙarƙashin ƙasa ne a koye da yawa dan ana jin tsoro yanzu duk wannan abin da ake yi na yaƙi nan tare da cewa ba su din suna da makamai na tashin hankali amma sun fi tsoro sun fi kowa tsoro sun fi iraniyawa tsoro sun fi kowa tsoron yaƙi nan saboda tsoron kada a kashe su ba yahude shi ne kuwa ya kai zamanin da a yanzu suna nan suna ta bincike suna binciken yadda za a yi a daina mutuwa natural death ko inda mutum zai mutu sai dai in accidental sai dai wani abu haɗari ko wani abu na wata cuta ko wata annoba amma dai dai mutuwa wanda ake bayan an yi shekaru to suna nan suna ta bincike akan ya za a yi ka sake reviving self in jikin mutum wanda su ne suke aging ɗinsa ya mutu ya za a yi reviving ɗinsa yadda ba za a mutu a hauka irin tasu auka irin tasu suna da bincike da suke ta gudanarwa a kan ya za a yi idan mutum ya mutu sabon mutuwa a iya rastrakcin ɗinsa duk wannan bincike yanzu haka akwai shi a ƙasa a wasu cibiyoyin su na ilimi ana ta zanƙawa maƙudan biliyoyin kuɗaɗe duk wannan saboda ba a san gamuwa da Allah saboda ba a san barin duniya saboda rayuwar duniyar nan sun riga sun gama tsara yana daga cikin darasin za mu ɗauka a nan shi duk musulmi wanda ya biye ma rayuwar duniya kan yadda yahuda suka biye mata za ka same shi da irin wannan tunanin wato idan mutum ya gama gyara duniya ita kadai bai damu da lahira ba bai yi shirin gamuwa da Allah ba ya bauta wa Allah ba ya kyauta wa bayin Allah yana ta sassaɓa iri-iri kuma yana ganin nan akwai daɗi to za ka gan shi yana da tsananin tsoron mutuwa za ka yana da tsananin ƙin maganar mutuwa wani ko jana'ila zai so abinci shi wani kolawar an yi mutuwa zai soye wato saboda bai shirya komai ba dan gabuwa da Allah to wannan dabi'a ce irin ta Yahudawa kam sai kamata a samu musulmi da ita ba ya kamata musulmi ya zama da cewa yana da shiri na lahira kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana akthiru min zikri hadin al-lazzat ku yawa ta tuna mutuwa mai rubuza jin daɗin duniya idan kana yawa ta tuna ta kana rage dogon buri kana kuma jallin zamun ka daga sabon Allah akwai wanda in kana cikin lahira kai ka to mai amfanin bata lokaci dan yin su akwai wani sabon da in za ka yi shi in ka tuna cewa kai yufa kana cikin wannan sabon ko dogaran ka gama shi Allah dauki rayuwarka mai zaka yawa Allah idan kai mun ne sai ka fara kaga wannan yau ka tuna mutuwa ya taimake ka ya dalin zaman ka daga barna to haka ake so musulmi ya kasance mu'mini ya kasance to anan ma kamar yadda Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah da mun da yake ba ta labari cewa babu wani abu da Allah yake shirin yi wanda Allah madaukakin sarki yake taraddudin yayi ko ya bar kamar dauke ran bawa mu'mini shi bawa mu'mini Allah yake yakrahul maut baya san mutuwa wa ana akrahu masaata ni kuma bana san wato na kuntata mushi Allah yake amma dole sai ya mutu Aisha take cewa manzo Allah sai sama cikin riwaya wa kullu ma yakrahul maut sai kowa a cikin mu yana kin mutuwa sai annabi yake mata ba irin wannan kin mutuwar ne ake kyama ba irin na Yahudawa da ba irin kuma na dan adamci wanda kowane dan adam zai so a ce ya ci gaba da rayuwa ba wai dan ya fi jin dadin nan ko dan yana cikin gamuwa da Allah ba saboda dabi'a da Allah ya sa wa dan adam wannan dabi'ar kuma ta samo asali daga dabi'ar baban mu Adamu alaihi salam kamar da muka karanta a baya da shi dan yace mishi hal abuluka ala shajaratin kull wannan san wanzuwa to dabi'a dan adam ce Allah wanda yake sarki baya kama mutum da abin da yake dabi'ar sarki sai in ya sarrafa ta zuwa ga Allah al-misali yanzu jin yunwa dabi'a dan adam jin kishruwa dabi'a dan adam jin farin ciki ko jin kishi ko jin haushi duka dabi'a ne to dan ka ji haushi kawai ko kai ko ka ji yunwa Allah ba zai kama ka da kai ba sai in a sanadiyya haka ka saba wa Allah haka jin sha'awa ta kiyama ta dabi'a dan adam mujarrabin jin sha'awa sai ka Allah ya kama ka da kai sai ka sarrafa sha'awa zuwa ga Allah to haka ma jin kin mutuwa dabi'a da madadi to Allah ba zai kama ka da laifin wannan dabi'ar ba sai in asali dabi'ar haka ta saba wa Allah ina fata mun gane wannan kamar irin mutanen su dinga cewa za su dinga maganganun banza su dinga aibata abin nan addini ko suna fadan wasu azanci na nuna kyamar gamuwar su da Allah amma dukkan mu'mini za ka ga aslan yana son gamuwa da Allah wanda in hadisi annabi yake cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a ko wanda yake son gamuwa da Allah to Allah yana son gamuwa da shi sayyidina Muawiya sai yake cewa Allahumma inni ahbabtu liqa'a fahdid liqa'i ya rab da yake wannan hadisi sai yake tabi yake cewa Allah yana son gamuwa da kai ya Allah ni ma kuso gamuwa da kai saboda haka wannan mujarrabin kin mutuwa to bai da wata matsala a asalin shi amma komai dade yadda mutum ya a duniya sai sai fa wannan dadewar ba za ta hana shi gabuwa da Allah ba ko za ta hana ya mutu ba kuma hasabi ma in ya mutu sai ya nunin ka dadewar da yayi a duniya sai ya ninka ta a cikin kabari Annabi Musa alaihi salam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa kuma yake cikin Sahih Bukhari cewa Annabi Musa yana zaune kawai sai mala'ika mutuwa ya shigo gidan shi da mala'ika mutuwa ya shigo gidan shi Allah Musa bai san mala'ika bane ya bi sun tufa mutum kawai ya buge shi ai ya ji mai ciwa ai mala'ika ya koma wurin Allah ya je ya kai koke cewa ya Allah ka tura ni gumbawarka wanda bai san mutuwa to kaga Allah mun Allah bai san mutuwa fasar da mala'ika ya mishi sai Allah ya ce mala'ikan ka koma wurin shi ka ne sallama amma abin da ya sa Annabi Musa da wannan hukunci ya shiga gidan shi babu sallama yace kai ne sallama ka nemi izini sannan ka gaya mishi kai waye sannan kuma ka ce Allah ya aiko ka ya ce in zai san mutuwa bai samu bijimi ya dafa jikin bijimin duk inda hannun shi ya taba kowane filin gashi daya za a kara mishi garaka sai ce a tambayi mishi Allah bayan wannan shekarun zai mutu Allah yace bare ko zai mutu yace to bayar in dai zai mutu da tsafi bayar ma'ana duk awon shekarun da zaka yi in dai har karshe zaka mutu to ne bambanci kenan na Musa yace ko shi ya shirya in za ka kira shi amma yana roƙo a baki ya shiga Baitul Maqdis yana so yin tafiya Baitul Maqdis to da kai ta mu hanya yana shiga Baitul Maqdis da kaman tafiya tiki biyar sai Allah ya sa mala'ika ya kai kira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ina wajen da na gwada muku mai ne kamar shi a shaidi shi ne hatta annabin Allah Musa alaihi salam sai da mala'ika ya mai fassara cewa zai san mutuwa to wannan dabi'a ce ta dan adam dabi'a ce ta dan adam asali din wato mutuwa amma irin na Yahudawa wanda asanadiyarsa za su taba duniya shiri har su kokarin su da za su shiga cikin Allah dan wani yanzu misali tunanin wai kada mutum ya mutu saboda tsufa ko mutum ya mutu a dawo da shi wannan shiga cikin Allah ne saboda su ya sannan irin wato shiri da suke wa duniya extraordinary komai sai an kalaile tsarin tsaron ƙasa kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa duk wata mu'amala ya zama da cewa ana so shi ta zama perfect saboda kar a samu matsala wanda za a iya mutuwa yanzu ji bai irin yadda suka inganta tafiye-tafiye ko yanzu motoci da yake ana ci musu anti-accident ba sa yin accident saboda kada a jiragen jiragen sama da ake yanzu haka suke babu yadda za a yi tashi in dai akwai matsala suna tashi ne kawai idan akwai 100% report na safety sannan suke tashi to a haka suke rayuwa wanda mu kuma za a ga duk da yake mu muna da ɗabi'ar amma ba ma irin wannan ƙarfi da cewa rayuwa mu sauran al'ummar duniya muna iya mu yi ganganci muna iya ma mu yi kuskure muna iya kuma muna ji muna gani akwai wata matsala a ce a je kawai ba ku mai Allah ne yake kare ba ka bane in akwai mota ta da matsala ko ba ta da taya ko na ko ai mata ubada za ta kuma ce kawai Allah yake kare in ma jirgi ne yanzu irin jiragen mu wadannan da muke hawa saboda mu ba Yahudawa ba ana ji ana tsira kara kyar ko kuma yanzu ya sauka akwai matsala sai a ce kai da mu Allah yake karewa mu tafi kawai kuma haka za ta ko Allah din ya kare ko kuma dai zai kare ba wannan kuma na kuɗi da mu wato kaga filosofin duka mutanen duniya a rayuwa a bangare guda ya bambanta da filosofin Yahudawa da shi ne wannan abun Allah yake tabbatar mana da su tunda dan ka san alqur'ani gaskiya ne Allah yake wala tajidannahu za ka same shi a harasan nasi ala hayati sun fi kowa wa ɗayin tabbata a duniya wa minan ladina ashraku kai sun ma fi maguzawa wato maguzawa waɗanda ba su da wani tunani game da lahira kaga ya kamata a ce su su fi kowa tunanin duniya domin su iya abin da suka sani ne domin su ne masu cewa in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr to duk da haka yahudawa wanda su sun san Allah sun san annabawa suna da attaura a jiya mun ji labarin wanda daga cikin su wanda yake wa ji akan tashin alkiyama da hisabi da kaza da kaza da kaza ko har su ba za su tashi mishi kai ko daga cikin ke yan mutu za a tashi kaga su sun san wannan amma sai zaman sun fi waɗanda ba su sani ba su tsoron mutuwa Allah ya ce ya wadda ahadun da yansa yana fatan law yu'ammaru da za a raya alfa sanatin shekara dubu wa ma huwa bi muzahihi min al-azab wannan rayuwa ba za ta shire shi daga azabar Allah ba an yi amma tunda dai bai yi addini ba ko mun garan dadewa sai ya mutu ya zama da Allah mun sai Allah ya mushi azabu kafircin da yayi wallahu basirun bima ya'maluna Allah ne sani ne akan abin da suke aikatawa sai Allah yake ne
kul man kana aduwwan lil-jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi فإنه نزله على قلبك إلا مصدقا لما بين يديه مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
الله بدأ بسفرك يتشيء كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. wannan ita ce mukhalafa ta 16 cikin fikan Yahudawa. wannan dai shi yadda yake shi ne suka kirkiri wata shubha, suka ce mu ba mu yarda da Jibrilu ba, in dai shi ne mala'ikan da ke kawo maka alqur'ani to ba za mu ba. me yasa suka ce wai abokin gabansu? shi ne Allah yake amsa musu yace kul ka ce musu man kana aduwan da Jibrila wanda ya zama aduwi wato abokin gaba ga mala'ika Jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika. Shi mala'ikan ya saukar da alqur'ani ne ga zuciyarka bi idnillahi da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi. Alqur'anin yana mai gaskata abin da ya gabace shi na Tawrat da Injil wa hudan kuma shari'a wa bushra kuma albushr lil mu'minina da mu'minai. الإمام البخاري يقول في حديثه لك أرس أمالي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشواء سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام بيرد اسمه لم يسكن يهودا وقدد جبايا بسلنسا ليجي من زمان الله صلى الله عليه وسلم يأسو مدينة وهو في أرض يحترف ينا ونوجه ينا أيت كيف اشتناد الأول فأتى النبي صلى الله عليه وسلم sai rugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sisi inni sa'iduka an kalat, ina da tambaya guda uku la ya'lamu hunna illa nabiy, in dai ka san amsoshin su to na yadda annabi ne. Tambaya ta farko, ma awwalu ashratus sa'a, menene alamar tashin alkiyama ta farko? Tambaya ta biyu, wa ma awwalu sa'ani ahli aljanna, menene abinda ƴan aljanna za su fara ci da za su shiga aljanna? Tambaya ta uku, wa ma yanzi'ul walad, me ke sa ɗa yayi kama da mahaifiyarsa ko yayi kama da babansa? Yace in ka bada wannan amsoshi na yadda kai aljanna, domin duk wannan ilimin annabawa ne kawai suka san shi. Fa qala sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbarani bi hadha jibrilu anifa, yace kai da ki ka samu amsa ta dazu dazun nan mala'ika Jibrilu ya kawo mini labarin wannan wahayi. Fa qala sayyidi qulta Jibrilu, kace Jibrilu kuma? Qala Allah yake na'am kwarai kuwa. Qala sayyidi zaka aduwul yahudi min al-mala'ika, ki gaskiya akwai matsala inda Jibrilu ne dan sako ka gaskiya akwai matsala domin mu muna gaba da shi. فقرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه في كون انت كي اكثر سطوات نبي ونعم آية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال نسيح نبي باش أمسا يكشي مسا أما أول أشراط الساعة فرقا على منشي وعلى قيامة تاقصا فو غنجا غنجا تنزوا النبي صلى الله عليه وسلم يكشي فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. Allah zai aiko da wata wuta ta dinga sauka tana kora mutane daga yamma daga ko'ina sai ta kora su ta tara su a an ardul mahshar, ƙasar da za a tashi mai kiyama shine ƙasar sha. Annabi ya ce wannan shine farko a ƙasar sha kiyama. Na biyu shine mene ne yake a farkon abincin da za su a aljanna in an shiga? Allah ta sa mana ciki manzo Allah ya ce mishi wa amma أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت فرق أبنشن لا أفار بائر الجنة ما غير أفتاي لا تسيش لا الجنة لا أقوم بدششا حنتر كيفي. الله بيها لكون قاتل كيفي وانده حنتر شي تاي تدك أيام الجنة كما يقول لك وصري والي ويتزا أجسا أي بابا يقول انت أي كربا أيام الجنة شين فرق أبنشن لا تسمعني. وإذا تبرع ماء الرجل الذي يشيء مسا سنن أبند كيسا أي كمادة سيشكي ما يفنسا إذن هو مني النبج لي يجباتا يشيء نزع الولد sai dan yayi kama da uban. Wa idza naza'a ma'ul mar'ati, idan ruwan maniyin mai ne ya gabata, naza'a til walada, sai dan yayi kama da shi. Annabi bashi wannan amsoshin, sai yace daga nan kawai sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu annaka abdullahi wa rasuluhu. Nan take sai imani. Da ya imani sai ce manzala sallallahu alaihi wasallam, amma ina da wata alfarma da nake da Yahudawa mutane ne makirai marasa san gaskiya. Idan na tafi yanzu suka ji labarin namu sunanta, to za su ɓata ni a wurinka, ba za su ƙara dandar da ka ba. Daga ina so yanzu ka kira su ka tambaye su ka san matsayina a wurinku kafin san namu sunanta. Sai ya shiga wani waje ya tsuya, sai aka kira Yahudawa wasu daga cikinsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ma taquluna fi Abdullahi ibn Salam, ya za ku ce game da Abdullahi ibn Salam? Suka ce a ai babba ne dan manya. Suka ce ai wannan mutum yana cikin manyan. Suka ce ai innahu sharifuna wa ibn sharifina wa sayyidina wa ibn sayyidina. Suka ce ai jagora ne a cikin babba ne, muna ji da shi dan manya ne. Sai Nabi ya ce, me za ku ce inda ake zai musulunta? Suka ce hasha hullahu, Allah ya tsare shi da shiga musulunci. Sai ya fito ce to gara na musulunta da sai suka canza hukunci suka ce sharruna wa bin sharrina, ai mutum banza ne da ai da mamatsiya su ne da daraja su ke ji ana mutum kaji abin da ke gama kai wanda yanzu inda ba dan kaji daga bakin su ba da ce sai da suka samu labarin na musulunta za su ba su wannan shida. Dama wannan shi ne ka'idar permanent interest, wato kawai ra'ayinsu shi ne daidai ko da yaushe. Wannan ke a wata riwaya ta Sa'id ibn Jubayr wadda tana cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dashi da bakinsa, yake cewa Yahudawa ne suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Abul Qasim, ya ke baban Qasim, akhbirna an khamsati ashiya, ka ba mu labarin wasu abubuwa guda biyar. Fa in anba'atana biha, in ka iya faɗa mana su daidai, arafna annaka nabiyyun wattaba'ana, to mun tabbata kai annabi ne kuma namu jita. Fa akhadha alaihim ma akhadha isra'ilu ala nabiyyi, sai ce to da sharaɗi za mu sa alƙawari cewa in dai na amsa za ku, in ban amsa ba za ku ba. Irin yadda annabi Yaquba ya yi ma 'ya'yan shi da za su tafi wato neman Yusufa, yace da sharaɗin ba za ku dawo ba sai da shi. Kun yarda suka ce abin za su tafi da Yusufa, cewa za ku kiyaye mu amanar ɗana, ba za ku dawo gidan nan ba sai kun dawo da shi lafiya. Suka ɗauki wannan alƙawarin ko ba su cika maka mai da su ba. Da suka ce ina rama na tafi ba tsaraka Yusufa inda mata ina karmu shiga wani abu. To da aka ɗauki wannan alƙawarin sai annabi ya ce musu haka, bayan sun sha rantsuwa sai annabi ya ce kuma tambayar sai suka ce akhbirna an alamatin nabi, ka gaya mana alama da ake gane mutum annabi. Ya ce tanamu ainahu wa la yanamu qalbu, inda mutum annabi ne to idan shi na iya ci bacci amma zuciya shi ba ta bacci, shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta karewa ko da yayi, saboda zuciya shi tana nan a fadake, yayin da mu kuma sauran mutane idan za mu bacci ba ma zuciya ba ranmu ma gaba daya cirewa yake. Allahu yasawwa al-anfus hina mawtiha, Allah yake wallahi lam tamut imanana, rai din ma sai shaki gaba daya shi ba wuce gaskiya yake cewa bacci kan mutuwa da gaskiya. Sai suka sake cewa akhbirna kaifa tu'nisul mar'at wa kaifa tazkur, ka gaya mana yaya ake yi. Kun ga wancan tambaya a kan me ke sa ɗa ya yi kama da ɗaya cikin iyaye, nan kuma me ke sa ɗa ya zama jandar ɗaya daga cikin iyaye? Sai ce gane da ke musu yaltaƙin mar'ani, miji da mata in suka sadu, fa in alama'ur rajul, idan maniyin namiji ya fi yawa ya galabaita can wanda ya riga fita, nan kuma wanda ya fi yawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azkar, sai a haifi ɗa namiji. Wa in alama'ul mar'ati ma'ar rajuli anaka,
idan kuma maniyin mace irin da ya tara miki sai ainihin wato dan ya zama ta mace suka ce ni gaskiya ne sai suka saki ce mishi akhbirna ma harama isra'ilu ala nafsi menene abinda kakanmu yaqub ya haramta wa kansa sai na yaqub alaihi salam yayi fama da ciwon gwiwa abin da yake cewa arqus sana ciwo ne na kafa wanda mutum zai kasa takawa har yanzu larabawa suna tarihi irin wannan ciwon to da yayin wannan ciwon ya rasa magani sai aka ba shi maganin cewa ya samu nonon dabba irin raquma ke tasha ko saniya ko na makamanta haka to da yake shan wannan nono sai Allah ya ba shi sauki da Allah ya ba shi sauki sai ce to daga yanzu na haramta wa kaina kaza to menene abin da ya haramta wa kanshi me abin da ya haramta kanshi da Allah ya ce ila ma harama isra'ilu ala nafsihi min qabli an yunzala tawra me wannan kaga tunda shi ta kuran sai Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar shi annabi ya ce musu harama ala nafsihi luhumal ibl annabi isra'il ka kauki ya haramta wa kanshi ne cin naman raquli shi yasa har zuwa wannan lokacin yahudawa ba sa cin naman raquli sai suka ce sadaka suka ce kai tambaya ta lokacin sai uku kenan ko sai suka ce tambaya ta hudu ma hazar ra'ad menene kwaran kwada abinda ake ji na karan tsawa in ana hadari me yake faruwa ai haka sai na ji ce musu malaku min mala'ikatillahi azza wa jalla ai wani mala'ika ne cikin mala'ikun Allah muwakkalun bittahad shi Allah ya wakilta da aikin raba arzikin hajjaj bi yadayhi mikhra'un min nari yana da wasu manyan gudumai na wuta yajjiru bihi as-sahab da su yake koran hajjaj kamar yadda makiyaye yake koran dabbobin shi da sanda yasuquhu haythu amarahu Allah ta'ala da wannan yake jan hadari yana kai shi inda Allah ya kaddara fa qalu hu suka ce fa mas'awtu to karan da ake ji ba karan cida da hadari yake sai ce musu sauku muryatan a lokacin da yake tasbihi ga Allah saboda Allah yake cewa subhanallahi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sai suka ce sadaka ta kai ga tambaya hudu ke idan kaga cikin tambaya biyar idan mutum ya ci hudu ai ya kamata ce ko ya fara ta biyar ya ci tawasa kamar ko amma sai suka ce wannan ta biyar din ita ce life ta in ta yi daidai mun yarda in ba ta daidai ba din da banza ba na bayan ma banza ta amsa haka tun daga nan sun kare alƙawarin da aka yi na da ce ina jin sai suka ce a cikin mala'iku kowane annabi yana da wani mala'ika da Allah yake ba mala'ikan aikin kawo mai wahayi da aikin taimaka miki da aikin kare kai wane ne abokin ka cikin mala'iku sai annabi ya ce musu jibrilu suka ce ah shikenan kuma ya lalata kuma bai yarda da jibrilu ba jibrilu wannan zaka aduna wa adu abai ai maqimu ne maqi iyayenmu suka ce wala ya zalimi ne ai shi yake zuwa in ana so a halaka da wata alƙarya shi ke halaka da ita ba ya jin tausayi ba da imani suka dinga cin mutuncin mala'ika Allah suka tashi suka ce bara su imani shi ne sai Allah ya saka da man kana aduwa da jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika aka saka da wannan aya bukaji irin yadda Yahudawa jama'a suke da mummunan tanadi da mummunan shiri da mummunan magana akan bayin Allah hadda mala'ikun Allah sannan idan muka kalla wannan akwai wasu yayi da ban wannan da wannan ba ba sai mun tsawaita wajen kawo su idan muka kalla abinda za mu gani shine su ba Yahudawa wannan kissa cewa suna gaba da Jibril ƙarya ce abun ban dariya domin Jibril nan dai shi mala'ika ne a sama su mutane ne a duniya ina suka gamu da shi suka rayu da shi har ya mutu wani abin da za su gaba da shi kana ke gaba kana kulluwa ne tsakaninka da wanda kuke wuri daya sabani shi ga tsakanin ku ko tsakaninka da wani wanda ya taɓa ta maka ko ya ci zarafinka ko ya ci amanarka koye maka wani rashin kirki ba shine kake gaba da shi ba amma mutumin da baka san shi ba bai san ka ba yana harka shi tana karata ka kasar ku ba dai ba garin ku ba dai ba ina kai na gaba da shi zaka magana ce take ta ƙarya kuma shi malaika jibrili dukkanin annabawa da wanda su suka yi imani da su da wanda ba su imani da su da shi kawo musu wani kaga lazumin haka ashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai za su kareta ba lazumin haka su kareta ta annabi Musa domin mun karanta cewa warqat ibn Nawfal ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidatuna Khadija radiyallahu anha cewa wannan mala'ikan da yazo maka shine babban mala'ikan nan dake zuwa gun manyan annabawa insa annabi Musa alaihi salam da kuma mala'ika Jibril shi ya kawo annabi Musa wahayi shi kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi shi kawo annabi Isa shi kawo annabi Nuhu shi kawo annabi Ibrahim in ma wasu mala'iku suna zuwa su suna zuwa ne a cikin tawagar sa shine kiraman bara wadannan tawagar da suke rako shi amma dai shi shine jagoran mala'iku masu kawo wahayi shine kuma jagoran mala'iku da Allah yake turo su a matsayin rundunoni da suke taimakawa annabawa da salihan bayi a cikin jihadi saboda haka ba su da wani dalili na yin gaba da mala'ika Jibril sai kin Allah da kin gaskiya idan wannan hujja ce to lazuminta za su gaba da annabi Musa ma kuma annabi Musa shi mala'ika Jibril shi ke kawo shi wai shi mala'ika Jibril shi sai maka masa shi mala'ika Jibril ba kowa bane face bawa cikin bayin Allah wanda yake aiki da umarnin Allah shi sai Allah yake faɗa cewa nazala bihi ruhul ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzari bi lisan arabiy mubin kafin Allah yake wa innahu la tanzilu rabbil alamin Allah ubangiji sai faka maka mala'ika Jibril ba gaban kan shi yake sai abinda Allah ya ce mishi ka dauki kaza ka je ka Muhammadu ka ce mishi ya saka auri kaza a Qur'ani ka ce mishi aya kaza ma'anar ta kaza za ka bada kan shi yake aiki sai aka ce kawo wahayi ne kawo wahayi aka ce ka tafi kai da mala'iku guda kaza ku kai wa annabi Muhammadu dauki ranar Badar abinda zai yi haka ce ku je ku mai dauki rana Khaibar abinda zai yi sai aka ce cikin mala'iku yake wanda Allah madaukin sarki ya ba su wato ayyuka kuma ba su saba mushi la ilaha illallah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru mala'ika Jibril kamar da muka ambata shine jagoran mala'iku gaba daya Allah ya kira shi da suna Ruhul Qudus Allah ya kira shi da suna Ruhul Amin mala'ika ruhu ne tsarki ruhu amintacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi gani daya gani biyu a tsaffin shi wanda Allah ya bada labari wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul munta inda hazratul ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sudi ya gan shi rana na farko da yazo ya same shi a cikin makka wasu suka ce ran da zai tafi da shi isra'i rana na biyu a rana na farko ran da ya fara kawo shi wani sai dan da ya same shi da kuma rana na biyu ran da ya tafi da shi isra'i bayan da suka tafi aka yi nisa da ya kai shi sidratul munta yace mishi to kai an ce ka tsallaka daga nan ni kuma zan koma da baya fada wutar shine Allah yake wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ya gan shi a karo na biyu don ba waɗannan karo guda biyun ba mala'ikan yana zuwa mai da wasu siffofi ne wanda za su yi saukin mu'amala kamar yakan zo mai a siffar wani mutum daga cikin sahabbai shine Jishya al-Kalbi wanda wani sahabi ne kyakkyawa ana ce mishi Yusufu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda in ya zo mai da siffar mala'ika ne yakan furgita shi ya tsorata shi saboda mala'ika Jibril wata gagara mahalitta ce da take tafi gita mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gani shi yace ya yi bayan kamar ce yana rabat kenan ko sai na dan waiga haka sai na ga fukafukan shi guda 600 kuma kowanne ta fike daya ya to kare iya gani na kaga wannan dole in aka yi ko shi ma wasu mutanen banza ya halaka kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na dan adam kullun zai dinga cin karo da wannan gagarin mahalitta kullun yana cikin tsoro da tashin hankali kamar da ka san kana cikin karamar mota in ka ji wata kawatuwar mota ta in ko ba burki ya kake ji a ce kuma kullun sai ka raba inda za ka ganta to kaga akwai tashin hankali to da ta sai yake canza kamanni sai ya zo a cikin kama yadda za a ci sauƙin ma'amala da shi. Wata rana kuma ya zo a cikin kama ta mutumin ƙauye wanda yake cikin alamar yanayin tafiya ko yanayin wahala mai da yake cikin hadisin wannan hadisin na innamal a'malu hadisin arkanul islam. Ina fata mun gane. Saboda haka mala'ika Jibrilu bawan Allah ne da Allah ya zaɓe shi ya aiko shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba hujja bace wani ya ce ya yarda da abin da aka aiko, amma shi ba zai yarda ya bi bane kawai saboda mala'ikan da ya aiko. In dai ya yarda to ba wani da waye ya kawo. In kuma ya san wanda ya kawo din yana da matsala da shi yasa ba zai yarda ba, to lazimin haka ba ba zai yarda da abin da ya ce da shi a baya ba, shine a saura domin ita ma shi ya kawo. Ina fata muna gane. A cikin wannan aya za mu ga cewa Allah ya yabi Al-Qur'ani da siffofi masu kyau. Da Allah ya ce wato munazzalun min indillah, daga Allah ne. Da Allah ya ce munazzalun ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam, zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya ce musaddiqun lima bayna yadayhi, yana gaskata abin da ya gabata. Da Allah ya ce shiriya da siyasi. Da kuma Allah ya yi wa mu'minai bishara da cewa wato Allah ya anci ayyukansu da gaggatawa su. Kamar da Allah ya ce misali qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzala ala qalbi, qur'ani an saukar da shi a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan bi iznillah, bi iznin Allah. Sannan musaddiqan li wa'idi bihi, yana gaggata abin da ya gabace shi. Sannan shari'a ne, sannan bishara. Duka wannan siffofin Al-Qur'ani, wannan littafi da ke da irin wannan siffofi ya cancanta a ba shi muhimmanci wajen karanta shi da haddace shi da fito da alkhairan shi da aiki da hukunce-hukuncen shi saboda a tsira ranar gobe alkiyama. Ina ganin bari mu dakata haka saboda kwarewar lokaci, insha Allah sai mu tashi. Allah ya kamu a darasi na gaba a ci gaba da wannan bayani na man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusuli, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.